أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله دا يهدمون وأن مسلاتي نقلا دنتي أبرمون كدو أجهر جيغاوة وأن مريشينا لا ربا شابكو يقوة رمضان أشيكرا تدبو ليدة اليهود دا 40 بير ولساف هجر المنزو صلى الله عليه وسلم عند شيني كم 20 بكو يقوة أكو أشيكرا تدبو بيدة 20 هدو ولساف ميلادية كمرية دموكجي malam ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu. Za mu ƙarasa abin da yake da alaƙa da aya ta 95 ne ko da yawa, sannan mu shiga da shi da insha Allah. Amma kafin nan akwai tambayoyi da suka taru tun wajen kwana uku, wasu suka turo ban samu na zo da su ba na manta, wasu ma sai ɗauko hotonsu ne. Na farko akwai wanda ya turo to mace ce zancen jini ne ita, ba sai na faɗi sunan ba, daga wani gari dai a jihar Katsina, tana cewa Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana. Ta ce malam ni ce nake al'ada kwana biyu sai ya tsaya man da daddare, sai na yi wanka da asuba na ɗauki azumi, sai da azahar sai wani brown ruwa kamar ruwan ƙasa ya fito mani. To malam me hukuncin azumina? to ina ga ba damuwa akan wannan sai a ci gaba da azumi kasancewar duk wani gurbataccen ruwa idan ya biyo bayan tsarki ba a daukar sa a komai kamar da hadisin Ummu Atiyya ya ifadar wannan kuma sanannen abu ne abinda mata zai taimaka musu su fahimta idan irin wannan gurbataccen ruwan ya zo wa mace kafin lokacin haila ma'ana dab da zuwa sai gashi to ana daukar fara haila ne zaka sallah da me za ta iya dakatarwa amma in bayan tsarki ne ta ga alqassatul bayda ko duk alamar da ta saba gani na tsarki kuma ta yi wanka sai kuma ta ga wannan brownish discharge to ba a daukar sa komai kawai ta ci gaba da sallarta da azuminta da komai wannan ke ka'idar ke in ta rike wannan za ta huta tambaya ta biyu tana cewa malam wani mutum ne ya je zai musulunta wajen wasu musulmai sai suka ce ya bari sai na ranar juma'a ya dawo dama ranar laraba ya je yana barin gurin sai yan uwansa wanda ba musulmai ba suka kashe shi to malam mai hukuncin mutuwarsa Allah zai iya yi masa rahama ina neman ƙarin bayani to hukuncin mutuwa kowa ya sani duk wanda ya kashe wani zai dauki nauyi to tace yan uwansa ne suka kashe shi amma abin da ya shafi tsakaninsa da Allah Allah shi za a bar wa wannan niyyarsa amma tunda bai faɗi shahadatain ba bai samu wannan kalma ba na farko akwai sakacin ba wai sakaci ba babban laifi na su waɗanda ya zo ya musulunta a wurinsu laifi ne mutum ya zo yana son musulunci kuma ka ce je ka dawo sai ran juma'a irin waɗannan abubuwan ba su da kyau da ta'ajilin jinkirtawar da sharɗanta masa wani sharaɗi a ce sai ya zo da rago ko da cewa sai an kai shi gaban sarki ko wani babban liman duk ba sharaɗi ba ne awwa duk mutumin da ya zo yana son musulunci indai akwai wanda zai iya masa bayanin meye musuluncin ya fahimta dama ai babban abin da ake so a bayyana masa musuluncin a haƙiƙa ka yadda da za ka bauta wa Allah shi kaɗai kuma za ka daina bautar kowa sai shi ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne irin yadda sauran manzanni suka zo kowannen ka gaya masa yace ya amince to ma zaka ce ka ce la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah in ya faɗi wannan shikenan fa ya zama musulmi amma a ce masa sai ran juma'a ka dawo ko bari a sa rana sai an kai shi gidan babban liman ko gidan sarki wannan duk bata lokaci ne kaga irin hakan ga wannan shi abin da ya faru to shi kuma abin da ya shafi hukunci na Allah zai masa rahama abin da yake zuciyarsa shi Allah ya sani mu kuma ba mu sani ba Allah yana amfani da wannan na zuciyar in ya so zai iya daukar yaqinin da yake da shi in yana da yaqini la'alla kafin ya zo ya yi bincike akan musulunci ya gane gaskiyar musulunci ya yadda da Allah shi kadai za a bautawa ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuciyarsa ta karba ya taho ne gumin ƴan uwansa musulmi ya tabbatar da haka a gaya masa kuma ya faɗi kalma ita kalmar in ba ita a zahiri ba za a dauke shi musulmi ba don haka da ƴan uwannan nasa suka kashe shi za su yi masa hukunci ne irin nasu musulmi ba za su ce nasu ne ya musulunta ba tunda bai faɗi kalmar shahada ba amma inda irin wancan halin ne da nake faɗa ya san musulunci ya fahimce shi ya taho da niyyarsa wannan wani abu ne mai sauki a gurin Ubangiji ya karɓe shi an fahimci wannan abu to amma duk da haka dai hukuncin na waye na Allah ne mu anan zahiri tunda duk wanda bai faɗi shahadatain ba a zahiri musulmi ba sai masa mu'amalar cewa musulmi ne an fahimci abu yawwa illa wasu halaye na kuma da malam Ibn Abil Izz al-Hanafi a cikin sharhin tahawiyya da na sharhin tahawiyya
yake ambatar idan mutum musulmi ko ai mun ce kai mutum bai musulunta ba shin zai musulunta da yin sallah bai zo ya ce a bashi kalma ba amma sai ya tafi ya fara sallah wasu malaman fiqh suka tattauna wannan mas'alar a matsayin mas'ala ce fiqhiyya to kuma mas'ala ce yanzu fiqhiyya kuma aqliyya ma'ana sallar ta sa ta inganta ko bata inganta ba lura da cewa lam yaqul la ilaha illa muhammadur rasulullah sai dai ka kalli idan a cikin sallar ai akwai shahadatai ko ba haka ba ko idan ya tada iqama ma musamman ai shikenan ya gama domin ka ganye tada iqama tun kafin ya ce Allahu akbar kun an fahimci zan can yawa to wannan wasu malaman suka kalla suka ce zai iya zama musulmi da sallah idan yi to amma duk da wannan abubuwa ne da suke koma zuwa ga mai niyya amma dai wannan duk baya bata ijma'in malamai akan cewa mutum ba zai musulunta ba sai ya faɗi da bakinsa a shahadatai domin abin da yake zama musulunci da za a karba i'tiqadi ne bil qalbi ko wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi wannan shine imani to dole sai an same shi idan mutum yazo zai musulunta sai aka ce to abinda ake fada a musulunta shine shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sai ce shi ya yarda a zuciya amma ba zai fada da baki ba sai a ce to baka musulunta ba an fahimci abun shi qawlin labudda minhu in wani hali ne yasa bai fada ba ko kurma ne ko bebe ba ya iya magana amma an rubuta masa an masa bayani an masa kwatance ya gane wannan duk ba matsala yau za a iya masa da kwatancen ma ya fada amma haka mutum ya ce shi ba zai fada ba haka ya zaba ba zai fada ba to sai a gaya masa a'a tilas ne sai ya fada an gane abu insha Allah to tambaya ta uku da wani ya kawo shi ma shi ne ya ce a tafsirin ayar kisan mumini wannan ya ce ba sharaɗi ba ne sai ya san cewa mumini ne to ya hukuncin khawarijawa da suke kashe musulmi da shubu har sun kafirta wannan zancen ba iri ɗaya ba ne yawwa wancan daban wannan daban wancan maganar da muka yi shi ne a tunda an ambaci wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan me bayanin muta'ammidan aka ce labudda an yakuna hunaka qasd sai an samu qasdi ya zama da niyya yayi niyyar ya kashe to shine suka yi sabani shin sai ya san wannan waye shine muka ce zance mafi inganci shine ya ayyana ya ce yayi a zuciyarsa ya ayyana da niyyar kuma zai kashe wani kuma ya san shi mumini ko kuma idan yayi niyyar kashe wani wanda haramun ne ya kashe shi sai kuma ya kashe musulmi an gane to shi ma ana daukar sa kisan ganganci ne domin da niyyar kisaye an fahimci abun yawa ya ga wani mumini yayi niyyar kashe Zaidu kamar da ake saba ba da misali yayi niyyar kashe Zaidu sai ya kashe Amr to kun ga duk dai Zaidu nan da Amr duk muminai ne an gane to in dai an samu qasdin nan to kisa na ganganci ne wannan shine zancen da muke amma wannan zancen nasa wani zance ne na daban shubu har mai kafirta musulmi ya kafirta mutane sannan ya kashe su ai dama shubu hace ta yan bid'a an gane yawa suna nan akan sun yi kisan ganganci yawa shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin kashe khawarijawa bal har lada na musamman ya ambata Allah ya ajiye ga duk wanda yayi musharaka a yakin khawarijawa duk shugaban da ya umarni aka yaki khawarijawa aka kakkashe su ya taimaka kuma yana da lada babba saboda kofar da suka budewa musulunci na rashin zaman lafiya a tarihi har zuwa yau din nan mummunar kofa ce da ta jawo ake sukan musulunci da tashin hankali kafirta musulmi da kakkashe su da shiga harkokin ta'addanci da sauransu yawa wannan bid'a ce fikira ce mummuna kuma su suka fara ta suka zo da ita naka ba a daukar su a ce wai sai sun san cewa musulmi ne tunda sun kafirta musulmi kenan ba musulmi suka kashe ba. Ina jin mai tambayar haka yake so ya nuna, to ba haka bane wannan zancen nasu dama ai hukunci ne suka yi ba su da uzuri akan yinsa, an gane? Yawwa, ba su da dalilin da zai sa su kafirta musulmi, ballantana a ce in sun kashe shi kafiri suka kashe a ganinsu saboda su suka kafirta shi. Kun gane me ake nufi insha Allah. Wannan zancen su ba uzuri ne wanda za a karba ba, Allah ya tsare. Akwai wata tambayar, ita ma wani ya yi wata tun shekaran jiya na mantata, na sa aka ɗau hotonta aka turo mu bayan na yi nisa. Wannan yana cewa Allah ya ƙara wa rayuwar malam albarka, amin, tare da kai da dukkan ƴan uwanmu. Ita tambaya ta ita ce, malam ni ne ina kula da marasa lafiya a asibiti, sai dare yayi, ku yi haƙuri, kusan ni baya ina da gajin haƙuri in ana kuskuren rubutu. Yanzu idan samari da yawa suna rubutu suna son su yi amfani da kalmar sai akai kaza, sai akai kaza, in za ka rubuta SAI ne, amma mafi yawan ku SE kuke rubuta, sai na ɗauko, sai na zauna, wannan ba Hausa ba ce. In dai za ka rubuta sai akai kaza, sai aka ɗauka, an fahimta? Yawwa, haka ne da kuke rubuta a ɗora mana karatun kaza, ɗorawa, amma duk sai ku riƙa rubuta ɗaurawa, ko ba kuke rubuta ba? Yawwa, ɗorawa ɗa ne da O da Ra da E, shi ne an ɗora abu a kan kaza, ya ɗora hularsa a kansa, amma ɗaurawa shi ne ka ɗaura aure, ka ɗaure igiya da sauransu. A riƙa koyar rubutu da Allah da fasaha, da yake duk yanzu duk ba ku yi magana jari ba, shi ya sa ne. Allah ya kyauta. Mu koma tambayar mu, shi mai kula da marasa lafiya ne a asibiti, sai dare ya yi, aka kunna maganin sauro, sai ya ce baya son warin maganin sauro, wato ɗaya daga cikin marasa lafiya da suke kwance. Jin haka sai ya sa aka ɗauke maganin sauron aka kai shi wani ɗakin daban, ba a daɗe ba kafin minti biyar sai ya rasu shi mutumin. Bincike kuma ya tabbatar cewa hayaƙin maganin sauron ya shiga wani shafin, hayaƙin maganin sauron shi ne ya yi ajalinsa, kasancewar yana da ciwon zuciya mai tsanani. Shin akwai kafara a kan wanda ya kunna maganin sauran? Kun ji tambayar ai? Yawwa. To, shi duk kisan da aka yi shi ba da ganganci ba, dama ba a sa shi a layin ganganci, ko? Amma duk wanda ya zama shi ne sababin mutuwar wani ba da gangan ba, to ai dama shi ne kisan kuskure, an fahimta? In har likitoci suka yi establishing suka tabbatar hayaƙin nan shi ne ya shiga zuciyarsa ya sababa masa mutuwa, to lallai wanda ya kunna wannan hayaƙi tunda ya san akwai marasa lafiya a wurin duk da ba da ganganye ba, to akwai abin nan diya da kafara a kansa. Wannan in likitoci sun tabbatar shi ne sababin, an gane? Wannan shi ne babba, kar ku dogara da iya zancen cewa mai kunna maganin sauro, sai likitoci sun yi bincike hakika an tabbatar wannan abin da aka kunna shi ne sababi. In ba shi ne sababi ba suka ce wani sababin ne daban, to wannan ba shi da laifi, an fahimci abin? Yawwa, tunda dama ai kuskure ya yi, dama kuma zancen kuskure ake yi. Yawwa, Allah ya tsare. Shi yasa kullum mutum ya riƙa kula da abu kafin ya yi shi. Yanzu idan mutum yana zaune yana cikin littafin fiqh, wannan duk abu ne mai sauƙi, malamai sun tattauna, kana zaune a ƙofar gidanka akan dakali, a gefe akwai wata rijiya, sai makaho ya taho sai ya fada rijiyar nan baka yi magana ba malami suka ce za a kama ka da laifin kisansa saboda kana da damar ka ce yi dama ya hagu kauce wannan dai yana cikin dai masail da akwai tattaunawa ta malamai akan su amma ina nuna muku muhimmanci da girman ran dan adam ne ayi kuskuren a kashe shi haka karkai wani abu da zai jawo mutane su mutu me yasa dama ake tsanantawa waɗanda suke tona rami akan hanya ko wanda zai zo ya gitta wani abu akan hanya wani ya zo ya buga ya fadi ya mutu duk wanda ya sababin wannan shi ma ko da ba da ganganye ba za a kama shi da laifin shi ya sababa rayuwar mutane ta salwanta an gane abu insha Allah amma wannan dai ku rike zancen yana goma gunwa likitoci yawwa sai in sun tabbatar da cewa wannan abun shi ya kashe shi to wanda ya kunna shi hakika akwai wannan laifi a kansa illa za a duba da laifi ko ba laifi wannan dama shi zancen kisa ba maganar zunubi bane kisan kuskure kisan ganganci shine mai zunubi shi yasa ayar ta zo da fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima li'annahu qasada an gane amma wanda ya kuskure fa shi girman darajar ran ne yasa aka ce kafara an fahimci abu yawwa ba wai akwai zunubi akan sa ba in an je lahira babu wani zunubi akan wanda yake san kuskure saboda ana rubuta wa mutum zunubi ne akan abin da ya niyyar ya aikata marar kyau zunubi babu amma darajar ran dan adam din ne bai kamata a barka ka je ka kwanta kai bacci yau ka kashe mutum ba ya kamata a dora maka wani abu wanda za ka yi kwana 60 kana dandana kai ma ka san cewa ka yi laifi ka sababa jinin dan adam ran dan adam dan uwanka ya salwanta an fahimci abu yau ta bangaren wannan ne tambayar ta gaba shi ma a rubuce kawo ya ce malam mutum ne yake da iyali yana aikin gwamnati albashinsa bai wuce cin su ba kuma yana da iyaye gashi ba sa tare da wato baya tare da su iyayen nasa ya zai yi wajen yi musu ihsani to wannan wani lamari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa kowa abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha nan zancen infaki ne da kulawa da ihsani dangane da matarka ta gida wajibi ne amma shi kansa an hada shi da maganar iko yawwa iyaye da bakwa tare suna raye a wani wuri kana so kai musu ihsani to ai daurewa za ka yi ka samu wani abu dai da za ka yi iya yi musu ihsanin nan ko da ba ciyarwar yau da kullum ba ne tun da bakwa tare suna wani wuri in ma suna wani wurin kuma ba su da halin da za su iya ci da kansu ka hada abinda kuka ci da iyalin a rika taimakawa ana hadawa har da su in za a iya wannan in ba za ka iya ba kamar yadda ka ambata saboda albashin a takaitacce ne to abinda aka samu dai daga lokaci zuwa lokaci ne musu ihsani babu matsala insha Allah amma dai ci da iyalinka mata wannan yana cikin manyan wajibanka an fahimci abu Allah ya samu dace wannan kenan wannan kuma shi ma gata shi ma amma doguwa ce wannan ko a batta sai gobe amma dai bari a yi ma a ƙara sata yace Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi mai amfani da arziki da nisan kwana masu albarka amin tare da kai da sauran yan uwa baki daya yace malam tambaya ce game da yadda ake yin istikhara yace lamari ne ya taso min game da tsayi da matar da zan aura mahaifina ya kawo min nasa zabu baba ta ita ma da nata zabu to a saurara ko a saurara mu karasa a saurara ai ba mu gama karantawa ba dan gata ne yace ni ma kuma da nawa zabin kuma dukkanin su daban-daban ne yau ma'ana wanda baban yake so ya aura daban wanda mahaifiyarsa take so ya aura daban wanda kuma shi yake so ya aura daban shine yace malam in na tashi yin istikhara ko ce daga cikin su zan yi mata ta daban ne ko kuma idan na hade su a istikhara guda da niyya daya yayi to wannan abin da ka faɗa na biyu shine guda daya da niyya daya ya wadatar ai ta istikharar dama ba sharadi ne na farko ya kamata ku gani mun taba yin huduba kan istikhara ko ya ake yin ta ya kalmomin ta mun sani da yawa na san dukun haddace kalmar addu'ar istikhara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yawa to yadda ake yin ta na farko ba zuwa kake ka samu wani malami ka ce ai min istikhara wannan is out of the question mun gama shi baya ciki istikhara ba shine ka je ka samu wani malami ya maka ba shi malami abinda zai maka shine ya maka addu'a saboda kyautata zato da kake masa da salahi da ci da nagarta sai ka ce da Allah a sa ni a cikin addu'a wannan ya halatta eh amma istikhara kai ne da kai da kanka tunda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadithin sahabbai ne suka ambata ibnu mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana tahiyya sallah kaga ashe babban abu ne zama ake aka koyar da ita to a ciki abin da na farko ne a wannan magana farko kenan na biyu idan mutum ya tashi zai istikhara yana yi ne ba wai sai lalle yana da zabi iri biyu ko uku ya rasa wanda zai zaba shine sai yazo ya zube su Allah ya zaban masa sai ya mafarki sai a nuna masa ko ya gani duk ba wannan bace an fahimta ma'anar istikhara ka baiwa Allah zabi to ka baiwa Allah zabi wannan ana yin sa a kowanne abu an gane ba options din da aka bo ka gaya wa Allah ya Allah da wane da ai da wance da wance da wance a zaben mun dai ba ka tashi yin aure ya Allah ina roƙonka in auren nan sawa'un da wance ko da wance ko da wance in ka ga dama ka faɗa ba matsala bace an gane ko ka bar shi in auren nan akwai alheri gare ni a duniya ta an gane da kuma lahira ta to ya Allah ka yardar da ni shi ka zaban muni shi ka karkatar da zuciyata zuwa gare shi kamar yadda muka sani addu'a in ba alheri bane gare ni a duniya ta da lahira ta ya Allah ina roƙonka ka fidda shi daga zuciyata kuma ka nesanta shi daga gare ni abinda yake alherin ka kaddara mun shi hadin mun san wannan ko yawa da haka in kai wannan ya wadatar na farko akwai maganar yin auren shi kansa alheri ne gare ka ko ba haka ba na biyu shi zancen zaɓin yawa in ka faɗi waɗannan ɗin ba laifi ba ne cewa in kana azzawaju min fulana au min fulana au min fulana khairan li ko fi ajili amri wa akhiri wa sauransu da sauransu ka faɗi wannan ba kai kuskure ba shi kuma ba kuma za ka je ka kwanta ne ka jira mafarki ka ga wance ba ai an gane zancen ko abin da yake faruwa daman shine Allah ya karkatar da zuciyarka zuwa ga ɗaya daga cikin abin da kake so an fahimta sai ka ji zuciyarka ta fi nutsuwa da gefe kaza to wannan shine abin da ake nufi da abin da zaka gani din ba aiko maka wani za a aiko mala'ika ko a mafarki a fito a karanta maka takarda a ce to ya wane wance ce ba wance ba ko Allah ya samu dace wannan na biyu kuma sai shi ya zan yi wajen da ake fadin wa yusammi hajatahu wannan mun gama da shi ko yawa zai shine yace shin buƙatar zabin kawai zan fada matar aure ko kuma hade da ambatan sunayen kowace duk zaka iya yawa harkar auren daban shi kansa ko da ka riga ka yanke hukuncin wance zaka aura to ana so ka yi mene kai istikhara zaka shiga wani kasuwanci ka gama yanke ma zaka yi shi ma ana son kai istikhara an fahimta ko lokacin da kake shawarwari zaka yi ko ba zaka yi ba to sai ka samu karfin nutsuwa a zuciyarka cewa kai ko kada kai aiki kake nema shi ma kai istikhara duk wani abu idan aqdama almar'u ala shay'in asalin abun kenan yawa ba sai ka rasa zabar ɗaya daga cikin abubuwa biyu sai ka je Allah ya zabar maka ba an gane abu yawa kuma wancan din in kai hakan ba laifi bane ya Allah ka taimaki ka karfafi zuciyata akan zabun abin da yafi mini alheri a waɗannan mata guda uku kaji dan gata ita malam idan na tashi karanta addu'ar wajen da ake yin ta zan iya salatin annabi a matsayin tawassuli da shi ko kuma addu'ar kawai zan karanta kun gane tambayar to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ya tashi karantar da ita addu'ar istikhara ita kadai ya karanta an gane yawa dan haka in zaka yi istikhara ka tsaya iya addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta in kana son kuma tawassuli da manzon Allah da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daidai ne to a kowace addu'a taka ai dama daga cikin ladubban addu'a a gabatar da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yau amma a cikin istikharar ka bashi haka domin ba a ruwaito hakan ake ba kuma kofofin istidlali da umumat a cikin khususa abin nan khususiyat wani abu ne da yakan bude kofar bid'a an fahimci abin karka canza abin da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma ka koma cikin umumin addu'a tunda ya halatta bal yana daga cikin abu mai muhimmanci ayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin addu'a to in ka gama istikharar ka ko a bayan wata sallah ko haka kawai kana so kai addu'a to ka daga hannunka kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tawassuli da shi ka roki Allah akan wannan zabin kun gane zance na amma wajen shi istikhara to ka tsaya a lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na istikhara Allah sai an fahimta barakallahu fiku to wannan shike mu koma ina ne muke qaulullahi tabaaraka wa ta'ala bu mu karasa waccan aya ta 95 ko ba mu gama ta ba la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari walmujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala alqa'idina daraja wa kullun wa'ada Allahu alhusna wa faddala Allahu almujahidina 'ala alqa'idina ajran 'azima درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما منا كرنت أبن مالم عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي أنبتاكم بمكارة سابا لا متاجد ليش وهذا الثواب هكذا يوا باين يأخذ حديث من زمان الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله bayan wannan sai yace wa hadha thawabu alladhi rattabahu Allahu ala aljihad wannan lada da sakamako da Allah ya dora shi akan jihadi ma'ana ya sanya shi shine sakamakon yin jihadi nadhiru alladhi fi surati as-saff yayi kama da ma'ana mai kamanceceniya ne da ambaton ladan da yazo a suratu as-saff fi qawlihi أفعل أن لا ملكك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا قوة النسكبة لغسكية شن بنا شرير دكوبة زواغة ونكاس ونشي واندا زيز عيلد دكو دك عذاب ميرد دي غاشي تؤمنون بالله ورسوله كوي إيماني معنى إذا ما كنا ما سو إيماني دا الله دا منزان الله sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah kuma kuna masu jihadi fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rayukanku dalikum wancanan ku yin haka din khairul lakum in kuntum ta'lamun, in kun kasance kuna sani. Me zai biyo bayan har yanzu a sakamakon nan? Yaghfir lakum dhunubakum, shi an kun yi wancan, yaghfir lakum, Allah zai gafarta muku zunubanku. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kuma sannan ya shigar da ku gidajen aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su. Wa masakina tayyibatan, da kuma gidaje masaukai waɗanda suke masu tsarki masu daɗi. Fi jannati adnin, gidan aljanna, gidajen aljanna na dawwama. Zalikal fawzul azim, wannan shine sakamako wanda yake babba. To kamar wancan ne, kun ga wannan sakamakon jihadi aka faɗa, can ma sakamakon jihadi aka faɗa. Yace wa ta'ammal husna hadha al-intiqal, ka lura ya kai mai karatu ko mai sauraro, kaga kyawun irin wannan ciruwa daga zance daga wani mataki zuwa wani mataki. Min halatin ila a'la minha, daga wani hali zuwa wanda ya fi shi. Fa innahu, nan yana zancen ayar da muke karantawa ta suratul nisa'i. Yawwa, wannan ta suratul safi ya gama da ita, ishara yayi da ita dan ta karfafi abin da yazo a wannan aya ta suratul nisa'i. In kun lura abin da yake so ya faɗa a nan shine, fa innahu, domin ku Allah madaukaki, nafa at-taswiyata awwalan, abin da ya fara yi shine kore daidaito tsakanin mazauna gida da kuma wanda suka tafi yaƙi. An gane? Yawwa, bainal mujahidi wa ghairihi. Thumma, sannan mataki na biyu, sarraha bi tafdilil mujahidi ala alqa'idi, sai Allah ya fito da ƙuruɗu yace faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina. An gane? Kun ganin ya fifita masu fita jihadi akan masu zama gida, bi darajatin, da wata daraja da ɗaukaka. Sun manta ƙala, sannan sai ya ciru kuma, shi ne ma'anan ciruwa ɗin. Yawwa, husnul intiqal. Yawwa, sannan daga nan sai Allah maɗauki ya kuma tafi da wani hukuncin, ya ce ila tafdilihi bil maghfirati war rahmati wad darajati. Ana sai Allah ya fifita mai jihadi akan wanda ya zauna a gida ta hanyar gafar zunubai da kuma yin rahama da kuma ɗaukaka da darajoji. Yace wa hadha al-intiqalu min halatin ila a'la minha, wannan shine ciruwa daga ƙasa ayi sama, wajen bayanin lada. Ko sai da aka ce ai ba ɗaya suke ba, sai kuma aka ce wane ya fi wane, ko sai aka ce ai kuma an ƙara masa daraja, sannan aka ce kuma ga gafara, ga rahama, ga ɗaukaka ta darajoji. To wannan intiqalin min halatin ila a'la minha inda tafdili wal madhi, an gane, yayin fifitawa ko wajen yabo, awin nuzuli, ko kuma a ɗauko daga sama wajen bayanin daraja ayyo ƙasa. An gane, kamar wannan an yi daga sama ne, daga ƙasa aka yi sama, ko? Yawwa, akwai kuma inda za a yi daga sama ayyo ƙasa. Min halatin ila ma dunaha inda al-qadhi, in ana son suka, in ana son a soki wani abu a munana shi. An gane, akan faro bayani daga sama sai kuma ayyo ƙasa, ana faɗar wanda ya fi sauƙi, sai a faɗi na tsakiya, sai a faɗi wanda ya fi muni. Ai, ana yin wannan shi ma. Yawwa, to sai ya ce wadzammi, da kuma zargi, sai ya ce wannan irin uslubin, wannan hanya ta bayani ahsanu, ta fi kyau, lafzan wajen lafazinta, ta fi shigar da wa'azi, wa auqa fi nafsi, ta fi kuma wato zama a zuciya da tasiri a cikin zuciya. An gane? Yace wa kazalika, tunda wannan yana nuna fasaha da balaga da iya zance, a jero maka abu daga ƙasa, mafi ƙasan daraja, sai a faɗi na tsakiyarsa, sai a faɗi ƙololuwa. Kaga wannan ba ko incident bane, ba wani abu ne da ya auku haka kawai ba, a'a, da niyyar Allah ya haka. Wani wurin kuma za a yabi abu, a za a soki abu, sai a faro daga wanda yake mai dama-dama, sai a zo mai tsakiya, sai kuma wanda yake can ƙasa mafi muni an gane wannan shi ma hanya ce da take nuna ƙwarewa wajen iya zance to kuma tafi tasiri wajen shigar da wa'azi a zuciya wa kadhalika yace haka nan idza faddala ta'ala shay'an ala shay'in in Allah ya fifita wani abu akan wani abu an gane wa kullum min huma lahu fadlun kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana da falala yana da wata daraja tasa ihtaraza bi dhikri al-fadl al-jami' lil amrayn to yakan kiyaye ta hanyar fadin wani mataki da suka da akai tarayya tsakanin wanda aka fifita da wanda yake an fifita ɗayan a kansa duk ba ku gane zancen ko kuna ganewa ko azumin ne yawwa yanzu ba Allah maduki yace la yastawil qa'iduna ko min almu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina 'ala alqa'idina daraja sai ce me wa kullan to anan ne zancen yake wani irin adalci ne na Allah shi ake so a koya mana nan duk abinda zaka ce wane yafi wane ko abu kaza yafi abu kaza an gane to in ka tashi aunawa kuma ya zama kowanne guda biyun a cikin su yana da tasa darajar to ka fara ambaton wannan inda suka hadu sai ka ce ai ko wane ma da alherin sa sai ka ce amma kuma wane ai yafi saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai ka dora shi amma mahadar farko inda suka yi musharaka suka yi tarayya ka fade shi wannan adalci ne da ake son sa in kana bayani amma in ka ce wane yafi wane to ba kowa ke fahimtar zance ba zai iya dauka mafhumul mukhalafa shine wannan din an yi condemning din sa ba alheri tare da shi to amma saboda adalcin Allah sai a dago ɗayan ma sai a bashi akwai wani mataki da suka hadu ko da wannan din an ƙara bayanin wasu abubuwa da a cikin su shi yafi na farko an fahimci abu insha Allah yawwa to sai ce idza faddala ta'ala shay'an ala shay'in wa kullum minhuma lahu fadlun kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana da falala ihtaraza bi dhikri al-fadl to sai ya kebe yayi bayani da zai kawo a wata alama da za ta kebance shine ihtirazi wato ya kawo wani kaidi ya kawo abin da zai raba a iya fayyacewa a tantance tsakanin wannan da wannan bi dhikri al-fadl al-jami' lil-amrayn sai ambaci falalar da ta hada abubuwan guda biyu ya alla yatawahhama ahadun dhamma al-mufaddali alayhi domin kada wani ya zaci an zargi shi wanda aka fifita ɗayan a kansa an gane kamar yadda na ambata muku dai kama qala huna kamar yadda Allah maduke ce wa kullun wa'ada Allahu al-husna kowanne yana da darajarsa ba irin ta Allah maduke yayi dangane da sahabbai ba la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ko ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ta me wa kullun wa'ada Allahu al-husna kuma menene al-husna dinna al-husna a fassara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara mana al-husna ita ce al-janna lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada waɗanda suka kyautata to su ma suna da al-husna wa ziyada sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene al-husna menene ziyada sai ce al-husna ita ce al-janna ziyadar kuma ita ce ganin Allah a cikin al-janna wannan fassara ta zo a hadisin Suhaib kuma hadisi ne ingantacce don haka ashe fassara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa kullun wa'ada Allahu al-husna al-janna ake nufi don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah kai ya ambaci wannan waɗanda suke sahabbai la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ko sai ce mai ulaika a'zamu darajatan ka ganin ya fifita wadannan akan wadannan ko min alladhina anfaqu min ba'du ay min ba'dil fath wa qatalu ko da sun yaki bayan fathul hudaybiyah sab sulhul hudaybiyah shi ake nufi da fatu anan sannan kuma suka yaki ma'ana suka yi imani sannan suka yaki to waɗancan na farko da suka yi imani tun farko suka bada dukiyar su har musulunci ya kafu har aka yi hijira aka yi yaƙoƙin da kafin ya abin nan fatu makka to darajar su a'zamu inji Allah min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu fiye da waɗanda bayan sun yi imani suka bada dukiyar su kuma suka yi jihadi an gani amma sai ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin me ga aljanna don haka hatta wanda zai zo maka yana ce maka ai Muawiya da shi da babansa duk ba su musulunta ba ma sai yawmul fath sai bayan fatu makka ne zaka ce masa wa kullun wa'adallahu al-husna don haka duk sahabi sawa'un as-sabiqin al-awwalin da kuma wanda suka zo suka musulunta daga baya yanzu dan Allah wanda ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya riƙe ya je akai yaki da shi Abu Sufyan fa ma mahaifin Muawiya ba Muawiyan ba shi da kansa ya je yakin Hunayn da shi akai yakin Hunayn bayan fatu maka aka taho Hunayn da shi akai yakin kuma suna cikin waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya yi imani ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi bal ranar yakin nan da aka ci maka da yaki ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidansa is secure zai ce a shiga gidan wanda bai yarda da musuluntarsa ba ya san shi tunda shine shugaban al'ummar da girma da ya bashi da shugabanci da meye ai dan dadadawa ne dan ya nuna masa shi a matsayin sa na annabi manzo maganar shugabancin duniya ba ita ta dame shi ba mai san shugabancin duniya a bashi yasa da aka je Hunayn da aka ci nasara a yaki sai ya dauki ganima ya tabawa mutanen Makka saboda mutanen Makka yanzu suka musulunta yana so ya dadada musu zuciya har al-ansar mutanen Madina suka ce yaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya dan koma ya karkata ne zuwa ƴan uwansa na jini ya ji labari ya kira su yace ku kuma ya naji ana fadar kuna wani zance kuna cewa na karkata zuwa ga mutane na asali tace ku ba ku fi gamsuwa a ce wasu su tafi da duniya ku kuma ku tafi da manzon Allah ba shikenan sai hankalin su ya kwanta suka ji dadi ina ma ba su faɗi waccan magana ba ku duba iya shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dadadawa waɗannan kuma duka ba a cikin abin da yake saban Allah ba dan haka dukkanin su mu'minai ne kuma sun cancanci samun aljanna kamar da Allah yake faɗa to wannan dai wancan kamanceceniyar wannan aya shi yasa muka tafi zuwa ga wannan zancen ko wa kullan wa'adallahu al-husna kowanne Allah ya masa tattalin ko alƙawarin aljanna wa kama qala ta'ala fil ayati al-madhkura ay ko mutum bai fassara wannan al-husna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna Allah in yi alƙawarinsa kuma ya faɗi kalma in maka ce bi muqtadal lugha za ka fassara wannan kalma ma'ana yadda harshen larabci ya faɗa ka ce kowanne daga cikinsu nan an kawo kullan shi ne maf'ulun bihi muqaddam wa kullan wa'adallahu al-husna ko yawwa nan ba sai ka ce wa'adahu Allah ba mun maka fada ba al-husna maf'ulun bihi ne sani yawwa kowanne Allah ya masa alƙawarin al-husna to in ka ce ma Allah ya masa alƙawarin mafi kyau domin al-husna al-alil larabci ala wazni fudla ma'anasa ta'anisi ne na afdal in namiji ne afdal sai a ce ahsan in namiji ne ahsan za a ce to in mace ce sai a ce fudla mafi fifiya mafi daukaka to in me kyan ake so a faɗa sai a ce husna shi ba alifun za a kawo a sa a gumba to in Allah ya ce yayi maka alƙawarin mafi kyau dan Allah za ka kauta ko a cikin aljannan to mafi kyau za a baka sakamako mafi kyau dan haka ko ka fassara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me alƙawarin Allah me yake nufi kun bai ce a duniya babalanta naka ce ya ba mutum wani abu abin kuma da Allah ko da na duniya ne abin da Allah zai ce masa mai kyau to gaskiya za ka ga mai kyau din ne wanda tasirinsa kuma yana da alaka da duniya da lahira an fahimci abu? Yau don haka abin da ake nufi da wa kullum wa'adallahu alhusna shi ne aljanna Allah sa mu shiga aljanna baki ɗayanmu to sai ce wa kama qala ta'ala fil ayati almadhkurati fi as-saff fi qawlihi wa bashshir almu'minin kamar yadda Allah madaukake ya faɗa a ayoyin da aka ambata a surati as-saff a ƙarshe sai ce wa bashshir almu'minin kai bushara kai wato ita ce dai bushara da Hausa ko ko kuna da wata kalmar albishir kuna da wata Hausa ba albishir ba dama da albishir da bushira da Hausa ne aidin larabci ne ko tayi kun da gane wa bashshiril mu'mini kai albishir ga mu'mini kama fi wa kama fi qawlihi ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ita ce da mu kawo ai mimman lam yakun kadhalika ba za su zama daidai da wanda bai zama kamar haka ba thumma qala wa kullun wa'adallahu al-husna وكما قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وفضوا علما ngani sai muka fahimtar da annabi sulaiman kuma kowanne daga cikin su mun ilmantar da shi ko mun bashi mene hukuman hukunci jagoranci shugabanci wa ilman da kuma ilimi yawa da annabi sulaiman da annabi daud da kuma dukkan waɗanda Allah madaukaki ya aiko ya ba su hukunci da kuma ilimi mun san annabi Dawud da annabi Suleiman annabawa ne shugabanni ne kuma masu ilimi ne ko yawa annabawa ne masu sarauta ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne manzo ba annabi ne mai sarauta ba yawa annabi ne manzo ba mai sarauta ba shi yasa duk wani abu na shugabancin duniya Allah ya dauke masa gashi shine shugaban spiritual shugaba ne political shugaba ba a taba irinsa ba kuma a iya shugabancin da zartar da shi da tafi da shi babu wani mai zarangwana da ya kai shi babu wani mai basira da ya kai shi babu wani intelligent mutum da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka duk hukuncinsa daidai ne adalci ne amma annabawa na banu Isra'ila musamman irin su annabi Dawud da Suleiman su ba a matsayin manzanni suke ba a matsayin me suke annabawa ne sarakuna su sarauta aka ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa sai Allah bai bashi maganar harkar shugabanci da sarauta da iko ba shi yasa wanda zai yi amfani da wannan lamari ya shigar da shi gidan annabci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanci a musulunci gado ne ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da jikokinsa su ne kawai za su yi shugabanci na siyasar duniya wannan bai kyautawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har ya kafa wani addini sabo a kansa masu shi'a kenan su dauka cewa ai kuma ba tare da umarni la daga Allah la daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu umar ai da yake gaya wa husain radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zai tafi a iraki da ya tsaye da shi yace wannan lamari ku alul baiti Allah ya dauke muku shifa ku ne shugabannin aljanna wanda ya samu shugabancin aljanna me yake nema kuma da shugaban duniya har za ka je a kashe ka akan shugabancin duniya a ce kai ne khalifa yanzu da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikokinsa su zama shugabannin aljanna da su zama shugabannin duniya ana bauta musu wanne ne fi musu alheri gara su zama shugabannin aljanna shugabancin aljanna ya fi musu kuma duk muna son su alil baiti jikokin manzon Allah ƴaƴan Fatima da jikokinta da duk wajibi ne akan kowane musulmi ya so su tilas ne ka so su domin jinsi ne asali ne gida daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai aiko mana su ba bai ce mu bauta musu ba annabi ya aiko mana da alqur'ani, mu yi bautar Allah ta hanyar qur'ani da kuma maganganu da ayyuka da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya koya mana shine addini, sallah irin tasa, azumi irin nasa. In an ce muku an ruwaito wani abu daban daga wasu jikokinsa, in ya saba wa nasa, to nasa za mu bi ba jikokinsa ba, ba aiko mana su ba, amma su muna son su, muna kaunar su, in suna da rai kuma za mu ba su haƙƙin su na karramawa da girmamawa. Akwai zalunci a nan? Allah kyauta. To yace fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma, yace fa yanbaghi liman bahasa في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة. دمت من ذا زي بنتكي وجم في فيتا متاني ساشن سؤكن ساشي كتي واني يافواني درجة كو أنجيوي كو الأمومي دكما أيوكا متين يتي سلا تافي يوان أزمي متين يتي نيمن إلمي ya fi daraja akan sallar dare. Kun ga wannan shi ma tafdili ne. To duk wanda zai irin wannan, an ya tafaffana li hadhihi nukta, ya fadu ku, shine ya tafaffan yawa, ya fadu ku da wannan abu da Allah madaukaki ya karantar da mu anan. Kar ka rasarwa wani abu da yake da falala, falalar sa gaba daya ka condemning din sa har abada, ka dora shi akan matakin da Allah madaukaki ya bashi, sai ka ce da kaza da kaza duk alheri ne, amma riwayoyi da suka zo akan kaza sun fi kaza yawa. Ka an fahimci abu? To in ka tashi ka riƙa yin wannan adalcin, in ji Malam Abdulrahman bin Nasir ya ce kun ce lokaci ya yi ko? Ya wuce? Ko za a yi ƙarasawa? Ya ce wa kadhalika law takallama fi dhammil ashkhasi wal maqalati, hakanan idan mutum yana magana akan sukan mutane da kuma ra'ayoyin mutane batattu ko yan bid'a, ya tashi yana magangana, yana maganganu akai, zakara ma tajtami'u fihi inda tafdili ba'dihan ala ba'd, ya ambace abinda duka suka hadu akai lokacin da yake so ya fifita wani akan wani ko ya munana wancan tafi, to sun hadu akan da gaba ɗayan su akwai bata tare da su, amma wance tafiyar kaza tafi kaza bata. An gane? Da khawarijanci, da mu'tazilanci, da shi'anci, ko da ash'ariyanci, da maturidiyanci, duk bata ne karkacewa ne daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma in ka tashi ka ce mafi sharrin su shi'anci yafi sharri a ciki, saboda shi yana munaqaza ne da asalin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana jiha da alqur'ani, yana jiha da hadisai. Wadancan kuwa ko akwai matsaloli tare da su, asali sun dan yarda da wani abu, wani abu ne suka karkace masa, to sai ka ce kowanne bata ne, amma batan wane yafi. An gane abu? Shine abin da yake koyarwa. Yace zakara ma tastami'u fihi inda tafdili ba'dihha ala ba'd li'alla yatawahhamu anna al-mufaddal qad hasala lahu al-kamal, in akwai wani wanda yafi su, to karka dauka, kar wani mai sauraron ka ya dauka cewa kana yaba masa ne yana da kamala, bayan ko ya cancanci zargi, sai ka ce duk sun hadu akan kaza, amma wane ya fi dama-dama? An fahimta? Yawa, faɗin ya fi dama-daman, kada wani ya tsauki cewa gaba ɗaya yana da kamala har ka san a yi koyi da shi. Duk mai tafiya da wani abu na bid'a ba a yabansa da itlaki. An fahimci abu? Saboda kada wani ya je ya yi koyi da shi a cikin bid'arsa. Ba magana ce ta wai balancing da rashin adalci. In hukunci ake yi akan menene gaskiya mai za'abi, to ka faɗi abin da ya dace da Qur'ani da hadisi, ko da ya sabawa ra'ayin wani. Yawwa, inda wani kuma ya karkace, to sai ka faɗi cewa gefe kaza ba daidai yake ba, ba daidai yake ba. Yace qad hasala lahu al-kamal kama idza qila, kamar misali a ce an-nasara khairun min al-majusi, kiristoci sun fi majusawa, ko falyaqul ma'a dhalika, to tare da haka in ya faɗin yana so ya faɗi wannan, to ya ce wa kullum min huma kafiru, amma fa duk kafirai ne. Ka gani? Kamar yadda aka ce nan wa kullum wa'adallahu alhusna, to kai ma in kana so ka ce kiristoci sun fi majusawa alheri, domin me? Kiristoci an ba su littafi, ko an ba su littafi, don haka sun fi alheri sama da majiyans, masu bautar wuta amma fa sai ka ce amma fa dukkanin su kafirai ne domin ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane abu to sai ce wal qatlu ashna'u min az-zina haka nan sai ka ce kisan kai yafi muni fiye da zina wa kullun minhuma ma'siyatun kabiratu an gane kisan kai yafi zina sharri amma kuma dukkanin su babban zunubi ne harramahuma Allah ko harramaha Allah wa rasuluhu wa zajara anha to Allah madauki ya haramta kuma ya tsawa akai walamma wa'ada al-mujahidina bil maghfirati war rahmati as-sadiraini aina zamu tsaya anismayhil karimaini al-ghafur ar-rahim yayin da Allah madaukaki yayi alƙawari ga mujahidai cewa zai musu gafara zai musu jinkai wanda an same su daga sunayensa guda biyu manya al-ghafur da ar-rahim khatama hadhihi al-ayata bihima dan haka sai Allah ya rufe wannan ayar da waɗannan sunaye guda biyu fa qala wa kana Allah ghafurur rahima as'alu Allah ta'ala an yaghfira li wa yarhamani wa yaghfira lakum wa yarhamukum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk